Na farko dai abin da ya fara haddasa wannan matsala shine wato ƴan kasuwa waɗanda aka basu akwai abin da ake kiran shi crude swap, shi ne wanda akan yi bidding idan aka yi kamfanin ka ya ci ƴan kasuwa ƴan uwanmu kenan. Sai a baka shi ɗanyen man, sai ka fitar ka kai waje, idan ka kai waje sai ka kawo man tataccen mai. To wannan matsala daga gurinsu aka fara samu, su suka je ƴan kasuwa suka kawo gurɓataccen mai. Da suka kawo gurɓataccen mai, shi kuma shugaban NNPC Malam Mele Kyari ya gano, ya duba, ya gani, ya ce wannan mai ba za a bar shi ya shiga kasuwa ba, don already wanda ya riga ya shiga kasuwan ma har ya fara ɓata motocin mutane. To kuma ya kira wayannan ƴan kasuwanni dukkansu yanzu wayannan mutane da Malam Mele Kyari ya dakatar da su, wato har da ma ɗaya daga cikin wani shugabanni wayanda suke wanda su ma kamfanin tana ƙarƙashin NNPC ne, wanda ita ma tana cikin zargin kawo wannan man. Duk wayannan mutane suna cikin yanzu ana binciken su akan wayannan abubuwan. To yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo wannan matsala na rashin mai da layin mai da sauransu, saboda dole yanzu wannan gurɓataccen man sai an cire shi, wanda ya je gidan mai sai an cire shi daga gidan man, sannan a zo a kawo mai kyau a sawa mutane, saboda asaran da mutane za su yi na motocinsu da dukiyoyinsu da sauransu, har ma ya shafi lafiyansu, wannan ba ƙaramin hatsari ba ne. Shi ya sa shi Malam Mele Kyari ya ce wannan mai dole a mai, gurɓataccen mai a mai da shi inda ya fito, kuma dukkan wanda yake da hannu a kan wannan abu, ko wane ne shi, ba wai subsidiary na NNPC ba, ko wane ne sai an hukunta shi a kai. Su ma wanda suka kawo man sai an hukunta su a kan wannan abun, abin da ya kawo wannan al'amari kenan.
To ya yawan adadin man yake da ba iya janye shi daga tsakanin al'umma ba?
Wannan mai yana da yawa, ya wuce inda mutum yake tunani, dan ya zaga gurare da dama. A yanzu halin da ake ciki, ana kokari a kauda wannan man, kuma a shigo da man kware ma akwai mai ma a ƙasa, amma an samu kuma matsaloli, saboda akwai masu gidan mai a yanzu haka wanda suna da man, su zauna su sayar da man baki daya. Kamar satin nan da ya wuce, Malam Mele Kyari yana ta gargadi akan masu gidan mai, kuma su regulatory din ma yana yi musu magana cewa lallai duk wani gidan mai da aka bawa mai basu saida ba, a je a bincika ƙarshen ta ma a zo a rufe ko kuma wani abu, saboda su masu gidan mai yanzu suna amfani da wannan daman, saboda su ma su samu riba da sauransu, wanda ya fi na abin da suke sayar da mansu normally a cikin gidan mai.
To wasu na zargin cewa da kamfanin mai na ƙasa, wato NNPC, ya aikin sa yanda ya kamata, da ba a shiga cikin halin haula inda aka tsinci kai a ciki ba a yanzu.
Ai, tsarin da aka bin shi ne aka bincika, aka sani cewa man nan fa da aka shigo da shi ya gurɓata, wato testing kenan. Kafin inta ai testing kenan, da aka je aka yi testing sai aka tabbatar da cewa man nan bai kamata a sake shi ba. A cikin kashi 100 na abinda aka kawo na irin wannan man, kashi 5 ma bai shiga kasuwa ba, balle 10, saboda an bi tsarin, an tabbatar da tsarin. To kuma ka san yanayin sha'ani na ƙasarmu, ba za ka kasance a ko'ina ba, kuma mutanenmu suna da har yanzu maganan cin hanci da rashawa, yana mana illa ba ƙanƙani ba a ƙasar nan, saboda akwai mutanen da suka karɓi cin hanci da rashawan nan, su ne suka bari wannan abun ya shigo har ya ƙaru so haka. Amma saboda ita kamfanin mai tana yin aikinta, shi ne ya sa aka magane, aka sani, har Malam Mele Kyari ya sani, ya dakatar da man gabaki ɗaya, ya sa aka kawo wayannan mutanen aka dakatar da sai da man gabaki.